إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم
السلام
ورحمة الله وبركاته بركة مدسادوا وني مچين رانر أشرين غوات رمضان هجراء النبي صلى الله عليه وسلم تدبو دا ريهود دا أربعين دبيو ودا تيدي دي درانر بيو غوات بير شكرا تدبو بيو دا أشرين دا ليت ميلادية زامي مجلسي نا أشرين إن شاء الله a cikin majalis ɗinmu na tafsirin alqur'ani mai girma da muke yi a cikin watan ramadan a wannan masallaci na alfurqan a wannan gari namu na kano allah ya ƙara mu wannan gari tsari da kariya da albarka da sauran garuruwan musulmi a yau insha allah za mu tashi aya ta 116 a cikin suratul shu'ara amma kafin nan za mu amsa tambayoyi da aka ruwaito bayan addu'a wannan yace tambaya ta ita ce akan online business irin wanda ake tallan kaya a WhatsApp ko Facebook na farko dai malam masu tallan kayan yawanci ba nasu bane kawai dai mai kayan ne yake turo musu akan farashin sari idan an samu mai siya sai su karbi kudin sa sai su je wurin mai kayan su karba sai su cire ribar su mai hukuncin irin wannan business din wani lokaci shi mai tallata kayan har kudin promotion yake biya don su tallata ma mai kayan don ya samu masu siya Allah ya saka da alheri amin wannan ciniki na sha amsa wannan irin wannan fatawa da cewa irin wannan ciniki ne wanda yake yana da asali a cikin shari'a cinikin salam wato shine ka kulla ciniki da mutum a bisa ka sayar da abin da baka mallake shi ba amma yana cikin zimmarka wato nauyin kawo shi yana kan wuyarka bisa abin da ka sifanta shi dole ne abu ne wanda yake zai iya karban sifantawa kuma abu ne wanda yake yana da kama a kasuwa ba abu ne wanda yake sai shi kadai ba alal misali mota wadda aka yi amfani da ita ba za ka iya mata wannan ciniki din ba saboda ba abu ne wanda yake fi zimma ba ayyanan nace ba a sayar da muayyan ta irin wannan sai dai abinda ake ce ma al-mawsufu fi zimma abinda za a iya sifanta maka shi kai za ka dauki nauyin kawo shi kamar a ce atamfa ko a ce sabuwar mota grade kaza nau'i kaza ko kuma agogo nau'i kaza ko takalmi nau'i kaza ga shi nan har za a ga hotonsa to idan aka yi wannan ciniki sharadin sa ya zamanto kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam man aslafa fi shay'in falyuslif fi kaylin ma'lum ila ajalin ma'lum wanda duk yayi cinikin salafi to yayi a cikin awo sananne ya zuwa ga ajali sananne saboda ka awo sananne sai ka fadi shine sifar abin ga sifar ya ayyana a cikin hoto ga adadi na wanda zai biya ga farashi ga lokacin da za a kawo dole a fada ajali to sannan kuma abin da yake malamai suka sharɗanta wanda sun yi ijma'i akai dole a kaddamar da kuɗi dole a bayar da ra'sul mal dan kai ya zamanto addainu biddain kai kana bin bashi na kaya shi yana bin ka bashin kuɗi cinikin bashi da bashi haramun ne a shari'a a cikin musulunci saboda haka dole ya bayar da kuɗi to in ya riga ya ba da kuɗi ya riga ciniki ya riga ya kullu idan inda mai promotion ya zamanto ya rufa kasuwa bai samu ba ko bai same shi a farashin mai promotion ba dole ne sai ya je ya nemo shi ko ina yake a duniya ya zo ya kawo shi a ko kuma nawa zai samu tunda ya riga ya kulla ciniki ba shi da damar ya dawo ya ce to kai ga inda muka sa ciniki to amma mai promotion ya rufa kanti ya daina kuma ban da na samu wani mai promotion din farashi ya fi naka saboda haka a canza ciniki ba ruwansa me yasa ka karbi kuɗi dole kai za ka ɗauki asara a kuɗin full zai bayar ai babu zancen wani deposit kuɗi zai bayar full deposit idan da sana'a zai shine zai inda istisna ne inda shine zai je sassaka abun to zai iya bada deposit amma in saya ne in sayan abu ne to dole ka bada kudin kamila a zaman to an kulla ciniki saboda haka wannan ciniki ya halatta na'am eh dama haka din ne to ai dama dole sai dole ka bada kudin in ka bada kudin kai kuma sai ka tura ma mai kaya kudin shi kuma ya turo maka sannan kai kuma ka tura ma wanda ya sa pay on delivery idan pay on delivery ne wanda ba za ka biya ba sai in an kawo za ka biya to wannan shi kun ga in dai aka kulla ciniki an yi ad-daynu bid-dayn sai dai idan za a iya masa takhrij za a iya fitar da shi ta fuskar wato ta fuskar order ta fuskar al-wa'dul mulzim al-qawli cewa kai alkawari idan aka kawo maka zaka sai abu kai alkawari idan aka kawo maka zaka sai abu saboda haka sai ka ayyana to inda aka kawo maka in yaso sai ka bada kudi lokacin da aka kawo maka ka bada kudi lokacin ake kulla ciniki kafin nan ba kulla ciniki akai ba alkawari kai akan ka shi kuma tayyeyi shi mai kaya tayyeyi ce ga kaya kai kuma ka ayyana cewa ina son wannan ina son wannan ina son wannan nayi alkawari in aka kawo min ni kuma zan saya amma in kuka kulla ciniki a lokacin to shi ya sayar da abin da bai mallaka ba kai kuma ka sayi abu wanda yake daga wanda yake bai mallake shi ba dole sai dai kayi alƙawarin cewar aka kawo maka kaya zaka saya dan kai ya zamanto in kuka in ba haka ba sai ya zamanto ad-daynu bid-dayn kuma ka'idar da malamai suka kawo bisa hadisi duk da yake hadisin bai inganta ba amma malamai duk sun karbe shi da aiki da shi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam naha anil kali ibil kali wato ya hana cinikin bashi da bashi a'a za ka iya ayyana farashi kafin ai ka ayyana farashi cewa ga farashin sa sai an kawo dai za a biya kudi yayi alkawari cewa aka kawo zai saya amma wanda suka wanda na ambata a cikin tambaya na farko na wanda ake bada kudin wannan shine ciniki wanda yafi komai aminci domin ya dace da ciniki da yazo a cikin shari'a tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cinikin assalam duk da a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ana yin sa ne a cikin kayan amfanin gona mutum yazo ya samu nau'in dabino kamar alal misali dabinan ajwa yace yana so lokacin girbi bayan wata uku yana son buhu 10 na dabinan ajwa ajwar ma na Madina ajwar Madina din ma wato mai kibar ba dan karamin ba din ya fade shi da dukan sifofin to sai ya bada kudi a lokacin yawanci manoma suna karba da wannan kudin sai su tafi gona su ta noma sun samu za a ba su kudi ba bashi ba na abin da suka mallaka idan aka yi girbi sai su ba mu mutum kudi shi kuma wanda ya bada kudi ya jira wata uku ya samu araha a lokacin watakila kowane buhu za a rinka sayar da shi 10,000 ne shi kuma watakila zai samu kowane buhu a 5,000 daga wajen mai noma shi amfani irin wannan cinikin kenan shi aka to da aka zo aka yi sai ana ta rigingimu tunda ciniki ne da ake tun jahiliya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yazo Madina sai yace man aslafa fi shay'in falyuslif fi kaylin ma'lum wa waznin ma'lum ila ajalin ma'lum sai faɗa abin da zai maganin dukkan rigima saboda ka shari'a ta yadda da wannan ciniki cinikin salam akan dukkan abin da yake za a iya sifanta shi a cikin zimma wato a sifanta shi a cikin mutum ya dauki nauyin zai kawo shi koda ba shine ya noma shi ba zai iya zuwa kasuwa ya nemo shi ya bayar da shi ga wanda ya saye shi in dai ajalin ya zo to wannan shine asasin cinikin salam to saboda wannan online business da ake yi za a iya taki in akai takririn sa a cikin salam yayi amma idan kamar wanda ake na pay on delivery ne in aka kawo maka ka biya to shi ba za a yi takririn sa akan an kulla ciniki yayin da ka fada ba sai dai yayin da ka zaba abin da zaka saya kai alkawari ne zaka saya kuma a cikin irin wannan babu laifi shi wanda zai sayar maka ka ce yace to ka kawo wani abu wanda zai zamanto deposit wanda za a iya kiransa arbon ko kuma a kira shi kamar yanda yanzu bankunan musulunci suke kiransa hamis jiddiya wanda idan aka kawo abin ya ki saya kai sai ka je ka sayar ma da wani idan kai asara wannan kudin da ya kawo sai ka dauke asarar ka sai ka bashi balance din sa idan kuma kudin da ya kawo bai kai yayi maganin asarar ba sai ka rike ga baki daya kuma ka bi shi bashin sauran musulunci ya yarda da wannan na'am Naam. Eh to babu shaida sai email din da kuka yi ko kuma abin da ke cikin app din. In app ne ko kuma Instagram ne. Tunda ai duk za a iya ganin za a iya komawa a ga me ake cewa? Eh? Akwai records. To records din shine shaida. Naam. To lokaci yayi insha Allah akwai wata tambaya da aka turo ta email amma Allah ya kai mu gobe insha Allah sai mu amsa ta wajen tambayoyi hudu ne a cikin email guda daya. Kafin mu fara karatu kamar yanda aka yi sanarwa jiya bayan tarawih yau insha Allah za a fara sallar tahajjud tare da tarawih. Kamar yanda muka saba ko yaushe muna da ƙara nanatawa babu abin da ya saba sunna a cikin irin wannan tsari na a raba dare kashi biyu ko uku ko sama da haka ana yin sallah a kowane bangaren domin ya zo daga cikin irin salon qiyamul layl na annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin sallah a farkon dare sannan yayi bacci sannan ya tashi yayi sallah a ƙarshen dare kuma dama wannan shine ma'anar tahajjud at-tahajjud ita ce sallar da ake yi bayan al-hujud al-hujud shine bacci bayan mutum yayi bacci ya tashi tafilada saboda abinda ta kunsa na kaurace ma makwanci ta tajafa junubuhum anil mabaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'a suna kaurace ma wato makwancin su to wannan shine albarkar dake cikin ta amma da ita din da wanda ake a farkon dare dukkanin su qiyamul layl ne domin din nafilar da mutum yayi tsakanin sallar isha da hudowa al-fijr sunanta qiyamul layl idan cikin ramadan ne sunanta qiyamul ramadan saboda haka ba daidai bane a rinka inkari ko a rinka ganin kamar bid'a ce mutum yayi ayi tarawih sannan a koma kuma a dawo ayi tahajjud babu abin da ya saba a cikin wannan yana daga cikin nau'in sallar dare domin babi ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bude shi bai tsuke shi ba saboda haka duk wanda ya nemi ya tsuke abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bude shi to wannan shine yake nema ya kawo bid'a ya ruguza sunna ba raya sunna yake yi ba da aikin sa inda abinda yake yi tahajjurul wa laqad kamar inda annabi sallallahu alaihi wasallam ne yace ma wani al-arabi laqad tahajjarta wasi'a ka tsuke abinda Allah ya yalwata shi annabi sallallahu alaihi wasallam cewa salatul layli matna matna sallar dare raka'a biyu ce babu wani kaidi an bude an bada damar kuma wannan ita ce fahimtar as-salaf magabata kuma saboda haka waɗanda akwai waɗansu suna barin tarawih su ce tahajjud kawai za su rinka yi babu laifi idan mutum haka ya zaba ya yi amma ba tare da ganin cewa wanda suke hada biyun su kuma bid'a suke ba in ka dauki wanda suke hada biyun akan cewa bid'a suke yi to kayi kauli ba tare da sultani ba kuma kayi ta wato ka wuce iyaka domin kayi inkarin abin da yake yana da asali a cikin sunna wanda duk yake so ya ga irin salasalan qiyamul layl din annabi sallallahu alaihi wasallam ya duba babun qiyamul layl na sahih muslim ko kuma ya dauki mukhtasar qiyamul layl na muhammad ibn nasr al-marwazi zai ga banda ma na fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam zai ga yanda magabata suka fahimci wannan saboda haka in Allah ya yarda kamar yanda muka sanar jiya za a rinka fara tahajjud a 12 da rabi tarawih kuma za a ci gaba za a rinka yin maimakon izfi biyu da ake za a rinka yin izfi uku saboda ba za a yi shafa'i da wuturi ba sai a lokacin in an gama sallar tahajjud so za a yi izfi uku domin a yi sauka daren 27 insha Allah shi kuma na tahajjud za mu rinka izfi 7 da izfi 6 a dararen witri a yi izfi 7 a dararen cika a yi izfi 6 yanda zai zamanto a daren 29 an yi sauka wato mu samu dacewa da yin hatmar alqur'ani a cikin darare biyu daga cikin dararen da ake kauna su zamanto daren lailatul qadr domin addu'a a lokacin sauka kamar yadda ya zo a hadisin Anas a kowace saukar alqur'ani akwai da'awa mustajaba to kuma saboda yanayin halin tsaro da kuma kasancewa mata da dama suna zuwa ga duhu a hanya musamman tsakanin masallaci da can wajen karshen layin Alu Avenue akwai bata gari da suke haurowa suke sulalowa ko kuma ma suke farmaki da wukake da abubuwa suna in suka ga musamman mata suna haska haska hanya da torch light ta waya za su far musu su kwace wayar su wata kila ma har su ce za su yanke su akwai wata baiwa Allah da suka yanke ta a hannu ta fito daga masallacin dan rashin tsoron Allah muna roƙon Allah ya mana maganin su amma duk da haka dole zamu dauki mataki matakai muna neman jami'an tsaro su taimaka mana da motar patrol wanda za ta tsaya a wajen nan domin a tsare a wato rayuwa da dukiya da mutuncin masu zuwa su yi bautar Allah Allah madaukakin sarki ya bamu aminci da zaman lafiya da kwanciyar lafiya da kwanciyar hankali kuma Allah ya mana muwafaka da samun yin ibadar mu cikin aminci da tsaro da kwanciyar hankali wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in na'am
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين قال رب إن قومي كذبون وافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من وأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز
to Allah jalla wa ala yace qalu la in lam tantahi ya nuhu latakunanna min almarjumin mutanen annabi nuhu wanda basu yadda da shi ba kafirai suka ce la in lam tantahi ya nuhu idan baka dena ba ya kai nuhu wato baka dena fadin abinda kake gaya mana ba na kiran mu ya zuwa ga fattaqullaha wa atiiun ku ji tsoron Allah ku biyayya a gare ni latakunanna min almarjumin zaka zamanto cikin waɗanda za ake musu rajamu wato waɗanda ake jefe su da duwar wasu domin ɗaya daga cikin alamar al'umomin da wanda ake ganin babban mai laifi ne to sai a jefe shi da duwar wasu wato ta zamanto azabar kaskantarwa da wulakantarwa da nuna kan cewar ba a buƙatar sa a cikin al'umma to da yayin da mutanen annabi Nuhu suka gaza wato suka gaza samun hujjar da za su iya raddin maganarsa hujja ta fuskar hankali shi annabi Nuhu Allah bai bashi wata aya wanda ya zo da ita mai ban mamaki ba kamar ta annabi Musa sai dai wa'azi da ya yi ta yi da nacewa akan wa'azin tunda ya zauna kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya ambata alfa sanatin illa hamsina ama shekara dubu ba hamsin ya nemi mutanensa wa'azi kuma salo-salo qala inni da'awtu qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara falam yazidhum du'a'i illa firara ya kira su dare da rana ya bayyana musu ya asirta musu ya zo majalisan su ya bi su dai haka ya nace akan kiran su tsawon waɗannan shekaru ba wata aya Allah ya bashi ba kamar ta annabi Musa ta sanda da sauran su illa jajircewa akan kiran mutanansa ya zuwa ga si tsoron Allah si da'a gare shi to da ya zamanto sun rasa yadda za su hana shi yayi to sai suka koma ya zuwa ga barazana cewa in bai daina wa'azin ba wato za su jefe shi to yayin da abin ya kai haka Allah ya ce mana sai ya ce qala rabbi inna qaumi kadzabun annabi Nuhu ya ce ya ubangijina haƙiƙa mutane na sun ƙaryata ni wato sun ƙaryata ni a cikin abin da ka aiko ni da shi wannan ya nuna wato faɗin da yayi na wannan maganar ya nuna abin da zai biyo baya shine wato shimfiɗa ne yake yi domin yayi musu bakararar addu'a domin yana wato juyayi da bakin ciki akan ƙaryata shi da suka yi da kuma abin da zai same su abin da zai biyo bayan ƙaryata shi da suka yi shine cewar zai yi musu addu'a wanda kowanne annabi dama an bashi wannan addu'ar wanda idan yayin wannan addu'ar Allah zai amsa ta to kowanne annabi yayi tasa addu'ar anan duniya annabi sallallahu alaihi wasallam shine bai yi tasa ba sai a ranar lahira za ta zama to ta ceto ga al'ummarsa wannan addu'ar ita ce annabi Nuhu wannan shimfiɗa ne cewa zai musu wannan bakarara to shine yace faftah baini wa bainahum fatha kai hukunci tsakani na da su hukunci wato ma'ana hukunci irin wanda kake yi na bayyana gaskiya da ruguza ƙarya wato hukunci mai tsanani faftah baini wa bainahum fatha to yayin da duk irin wannan annabi yayin wannan addu'ar to karshen karshen azzalimai ya zo wastaftahu wa khaba kullu jabbarin anid suka nemi hukunci daga Allah annabawa kenan suka nemi hukunci daga Allah wa khaba kullu jabbarin anid dukkan jabberi mai tsaurin kai ya tabi yayin da annabawa suka yi wannan addu'ar shikenan karshen wato zaluncin azzalimai ya riga ya zo kadzabun tattaqun to inna qaumi kadzabun to nace tattaqun ai ba ma'ana wannan magana astaghfirullah ba haka nake inna qaumi kadzabun ai inna qaumi kadzabuni to amma sai aka shafe ya din kitab din saboda fasila aka ce kadzabun aka yi kisra din inna qaumi kadzabuni ba a ce kadzabun inna qaumi kadzabuni wato ya ubangiji na mutane na sun ƙaryata ni wannan ya din ita ce ya ul muhatab aka shafe ta li dalalati kasra alaiha ita kuma nun din nunul wiqaya ce wanda take hana fi'ili ya zamanto an yi masa kasra ita ce ake ce ma nunul wiqaya dan fi'ili ba ai masa kisra a larabci shi yasa ake kawo ta mutane na sun ƙaryata ni yace faftah baini wa bainahum fatha kai hukunci tsakani na da su hukunci wato wanda yake irin hukuncinka da kake yi mai tsanani ga waɗanda suka ƙaryata manzanninka yayin da manzanninka suka nemi kai hukunci wanajjini wa man ma'iya minal mu'minin kuma ka tsirtar da ni da ni da wanda suke tare da ni daga cikin mu'minai ai wato ka tsirar da ni daga abinda daga wato rashin arzikin da zai biyo bayan abin da zai samu wa'annan mutane wato halakar da za ta same su don ya san Allah zai halakar da su to ya nemi Allah ya tsirar da shi kun ga annabawa haka suke ba sa amincewa da cewar yayin da hukuncin Allah ya zo zai iya gamewa da su don Allah fa'alun lima yuridu zai iya gamewa da su shi yasa Allah ya koya ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan rabbi imma turiyanni ma yu'adun rabbi fala taj'alni fil qaumiz zalimin ya ubangiji na idan ka nuna min abinda ka alkawarta musu wato kake ba su tsoron zai same su to ya ubangiji na kada ka sanya na a cikin azzalimai shine kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yake irin wannan yake addu'a yake cewa wa idza aratta bi ibadika fitnatan fatawaffani ilayka ghayra maftun Allah idan kai nufin fitina ga bayinka to ka dauki raina ba a cikin waɗanda fitina ta same su ba to irin wannan addu'a ita ce annabi Nuhu yayi kai hukunci tsakani na da mutane na hukuncinka sannan ka tsirar da ni da waɗanda suke tare da ni daga cikin mu'minai to haka annabawa suke na kan cewa ba sa ganin kansu kullun suna masu rahama ne masu neman kariya ga waɗanda suka bada gaskiya da su Allah ya ce fa anjaynahu wa man ma'ahu fil fulkil mashhun sai muka tsirar da shi da waɗanda suke tare da shi a cikin kwalaf a cikin jirgin ruwa wanda yake makile wato wanda aka cika shi da mutane waɗanda suka yi imani da shi da kuma sauran halittu wanda Allah madaukakin sarki ya umarce shi da ya dauki daga kowane sinfi na halitta ya dauki dangi biyu to wanda aka makile aka cika wannan jirgin da su to su Allah madaukakin sarki su ya tsira dukkan sauran waɗanda suke ba sa cikin wannan jirgin ruwan Allah ya halakar da su shine yace thumma azraqna ba'dul baqi sannan muka nitsar bayan tsirar da shi annabi Nuhu da wanda suke tare da shi a cikin kwale muka a cikin kwale-kwale bayan su muka nitsar da waɗanda suke da wanda suka yi saura wato duk wanda bai shiga cikin kwalakwalan annabi Nuhu ba bai shiga cikin kwalakwalan annabi Nuhu ba Allah ya nutsar da shi wato azabar da Allah madaukakin sarki yayi musu azabar nutsewa kun ga wato yanda yake nuna mana cewa rundunonin Allah yawa gare su a cikin yanda Allah ya halakar da waɗanda suka gabata kamar yanda Allah madaukakin sarki yake cewa فمنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا daga cikin su akwai wanda wato ihu wato kururuwa ce ta kama shi ومنهم من أخذته ومنهم من خسفنا به الأرض akwai wanda kuma muka nutsar da shi cikin ƙasa ومنهم من أغرقنا akwai kuma daga cikin su wanda muka nutsar da su a cikin ruwa kamar Fir'auna kuma su kuma waɗannan mutanen annabi no to Allah ta'ala yace inna fi zalika la aya a cikin wannan akwai aya wato a cikin kissar mutanen annabi Nuhu akwai aya ayar ta shine kissa ce wacce take daga cikin kissar da tafi komai shahara a zamanin Larabawa kissar tufana shahararriyar kissa ce da mutane duk sun santa to wannan aya ce domin ga bayanin abinda ya kai ga ruwan tufana yazo ya halakar ya nutsar da waɗanda Allah ya nutsar da su wanda mutane ake ta labarinsu ƙarni bayan ƙarni shekaru dubunnai bayan abin ya faru kuma aya ce domin nuninta da take yi akan cewar masu ƙaryata manzanni to Allah baya ba su matabbata baya kyale su Allah baya kyale masu ƙaryata manzanni wanda a cikin wannan akwai rarrashi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mu'minai kuma akwai narko da ban tsoro ga waɗanda suke ƙaryata sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cewa kamar yanda Allah ya nutsar da mutanen annabi Nuhu to su ma yayin da suka ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su jira ta su tana zuwa to ita ce aya inna fi zalika la aya wama kana aktharuhum mu'minin amma mafiya yawan su ba su kasance masu imani ba wato ita kanta kisar annabi Nuhu aya ce hatta ga mutanen annabi Nuhu amma mafiya yawan su ba su imani ba domin kamar yanda Allah ta'ala ya ce wa ma amana ma'ahu illa qalil ba waɗanda suka yi imani da shi sai kaɗan mutane kaɗan ne suka yi imani mafiya yawa ba su yi imani ba haka zalika a cikin ayar da take cikin kissar annabi Nuhu mafiya yawan mutane ba sa imani waɗansu in sun ji sai su ce akwai wannan bayanin a archaeology paleontology ya nuna ai ga National Geographic da suke zuwa suna bincike sun gano duk kissa ce labarukan mutanen farko ne shine wama kana aktharuhum mu'mini yawan mutane ba sa imani su su dauka wata dabara ce wani ilimi ne ya sanya su suke inkari bayan kuma ba wani abu bane illa bin shakka da shaci fadi na mutane waɗanda yake ba su sani ba tunda waɗannan daga cikin ilimai suna daga cikin ilman da yake gabaki ɗaya an gina shi ne bisa a cikin tahmin a cikin kardado da shaci fadi wanda sau da yawa abinda za a tabbatar da shi yanzu gobe sai ka ga wani ya zo ya binciko wani abu ya ce gabaki ɗaya abinda aka yi gabaki ɗaya duk ya rubuce ba shi ba ne domin kai hatta a cikin ma abinda ake ganin wato na ilimin ɗabi'a ne ana samun wannan ballanta na ilimin abinda ya faru na labari wanda yake ba wanda yake wajen da zai tabbatar maka da shi sai alamomi wanda yake yawancin alamomin kuma tare da kafirci sai ya zamanto alamomi ne da ake danna gaskiya a bayyana gaskiya a bayyana ƙarya duk mai research ya san wannan ana wasa da research data a faɗa abinda ake so a nuna wa mutane saboda shi ilimin shi kansa ideology ne shi kansa ilimin fikira ce fikirar da kake so ita zaka zo kace zaka tabbatar da ita in banda haka abinda ilimin ɗabi'a ma yazo da shi gabaki ɗaya ya ruguje da wani abin yazo shekara nawa ana tunanin duniya a bisa yanda Euclid ya faɗe ta ne gabaki ɗaya sararin samaniyan haka ake tsammani da Newton yazo da theory ɗinsa na gravitation duk ya rusa wannan ana cikin haka da Einstein yazo da general relativity ɗinsa ya rusa gabaki ɗaya Newtonian physics ɗin duk ya rusa shi gabaki ɗaya yanda duk ake tsammanin duniyar take da halitta take yanda abubuwan da ake gani da ake fassara abubuwan da suke faruwa yanda da Newton ya sanya gabaki ɗaya ya rushe bayan an yi wajen shekara 200 akan wannan saboda haka girman kai ne na dan adam ya rinka ganin kan cewar har zai yi fito na fito da abin da ya zo a cikin wahayi da abin da yake da shi na ilimi al'adar kafirai ne فلما جاءتهم رسلهم فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون da manzanninsu suka zo sai suka ringa alfahari da abin da yake tare da su na ilimi kuma abin da suke izgili da shi yazo ya kewaye su to haka duk wanda zai ringa takama yana alfahari da abin da yake da shi na ilimin sa da abin da ya gano domin ya karyata annabawa ya karyata sakonni ya karyata manzanni ya karyata wahayi to wannan abin da ya samu al'ummi da suke gabanu da suke gaba su ma zai same su musannan Allah yace wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim kuma lalle ubangijinka shi shine wanda yake mabuwayi mai jin kai mabuwayi domin ga buwayar sa ta bayyana waɗanda suka karyata annabawansa Allah bai tsaya wato Allah ya kawo ƙarshen su da buwayar sa domin ba wanda ya hana shi yayi yayin da azabar ta sa tazo ba wanda ya tsare su ba kuma wanda ya hana shi haka zalika kuma mai jin kai ne yanda ya ji kan annabawansa da mabiyan annabawa yayi musu alƙawari ya cika kamar yanda yake a cikin alƙawarin sa yayin da yace rabbi inna qaumi kadhabun faftah bayni wa bainahum fatha wa najjini wa man ma'iya min almu'minin sai Allah ya aiko masa da ijaba sai Allah ya tsirar da shi ya kuma halakar da makiyansa na'am
kadhabat 'adun mursalin qala lahum aqulu ala tattaqun inni lakum rasul فاتقوا الله واطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين
الله يأتي كذبت عاد المرسلين عادوا سنكرية منزلني عادوا سوني متانا إذ قال لهم أخوهم هود يأين دقن أوان سهود شيني النبغ الله واندي كتكين قبيل سهود yace musu ala tattaqun yaya shin ba ku ji tsoron Allah ba inni lakum rasulun amin hakika ni manzo ne amintacce gare ku fattaqullaha wa ati'un dan haka ku ji tsoron Allah kuma ku biyayya ku da'a a gare ni wama as'alukum alayhi min ajr bana roƙon ku wani lada a cikin isar da wannan sako da nake a wannan manzanci da nake yi da Allah ya aiko ni da shi bana roƙon ku wani lada in ajriya illa ala rabbil alamin ladana yana wajen ubangijin talikai kawai shine kadai zai iya bani lada adawa sune mutanen annabi hud suna daga cikin kabilu waɗanda suke dadaddu wanda labarin su yana wajen labarin su wato sananne ne wajen larabawa kamar yanda yazo a cikin waƙoƙin su a cikin waƙoƙin su kamar waƙar nabira yana cewa ahlamu adin wa ajsadun mutahharatun min alma'aqati wal afati wal ithmi yana raba sarakunan gassan cewa ahlamu adin suna da kwakwalwa suna da hankali irin na adawa wa ajsadun mutahharatun suna da jukkuna waɗanda suke tsarkaka min alma'aqa daga wato saba ma iyaye da kuma wal afati da aibobi da kuma laifi wato sun tsare jikinsu kuma sun tsare ga hankali ga kuma tsarki na wato basa alfasha kun ga sai sifanta su da cewa ahlamu adi masu hankali irin na adawa saboda ya shahara a wajen larabawa cewa adawa mutane ne masu ilimi masu kaifin basira masu karfi wanda karfinsu ya karfinsu banda karfin jiki kuma suna da karfin kwakwale masu ja ba daƙiƙai bane shi yasa suka zamanto cewa har an san su da wannan har Umayyah ibn Abd Salt shi ma yana cewa mala'ikatu wato mala'ikun rabbi adin wa jurhumi wa mala'ikatu min rabbi adin wa jurhumi da mala'iku waɗanda suke daga ubangijin adawa da ubangijin jurhum suna daga cikin kabilun larabawa su ma waɗanda suke makusata ne da sune suka soma zama a Makka tare da sune suka zo suka zauna a Makka tare da Annabi Isma'il to akwai waɗanda suke kafin jurhum din kuma akwai su adawa Allah madaukakin sarki ya bayyana maqamin su inda suka rayu shine al-ahqaf wadhkur akha adin id anzara qaumahu bil ahqaf ka tuna dan uwan adawa shine Annabi Hud yayin da ya gargadi mutanen sa da suke a al-ahqaf al-ahqaf shine wato yankin rairayi to shine malaman tarihi suka bayyana cewa a wuri wanda yanzu ake cewa rubu'ul khali ar-rubu'ul khali wato wuri wanda yake babu komai rairayi ne kawai kai ka ce teku amma na rairayi duk wanda wata ran yayi tafiya a jirgin sama in aka bi ta wannan hanyar wato aka bi ta gabar tsakanin kasar Oman da kasar Yemen arewa kuma Saudi Arabia dan nan ne rubu'ul khali din ya shiga cikin kasar Saudiya da kasar Yemen da kasar Oman gabas wajen Oman kenan kudu zuwa Hadramaut a cikin Yemen arewa kuma shine ya danganta da kudancin Saudi Arabia wuri ne wanda yake rairayi ne kawai zaka gani in ka bi wajen ta jirgin sama ka tsaya zaka gani kai ka ce a cikin teku kake amma tekun rairayi haka zaka ga wajen jajir da shi rairayi ne kawai to an ce anan suka nan ne al-ahqab anan suka yi zamani ba abinda zaka gani a wajen in banda rairayi to su waɗannan a kabila ce wanda yake tarihin sananne ne yana cikin larabawa sun san tarihin su da su da famudu da mutanen madiyan amma kissar su bata cikin bible babu ambaton su a cikin kissar su da tafsilinta bata cikin wato bible ko old testament ko new testament saboda haka idan waɗanda suke ganin annabi sallallahu alaihi wasallam daga bible ya je ko koyi ya canje yayi adaptation yayi update ya zamanto alqur'ani to anan sai a ce to ina labarin adu da samud ba za ka samu ba to wannan yana daga cikin abinda Allah madaukakin sarki ya sanar da manzansa sallallahu alaihi wasallam daga cikin abinda da larabawa sai tatsuniyoyin sa kawai suke da shi babu sanin hakikanin menene su amma yana cikin tunanin larabawa kan cewar adawa suna da girman jiki ba irin girman jikin mutane ba shi yasa Qais ibn Sa'ad ibn Ubada ana maganar girman jikinsa dan shi idan ya hau doki baya likafa sai dai ya saki kafar haka saboda tsawon jikinsa baya sa kafa a cikin likafa shine ake mamakin an kawo wandansa shine yace a bashi waje yaje ya cire wandan a kawo a gani dan kar a dauka cewa wandan adawa ne da ya gada yazo yake nuna mutane ba wandansa bane shine aka samu aka kewaye shi da yaje wajen Romawa ya killace kansa ya cire wandan ya daura zani yazo da wandan nasa aka gani gashi da wandan a jikinsa yake to ya cire yanzu gashi nan an zo aka gwada shi a cikin duk mutanen da suke wajen kowan aka gwada wandan sai yazo daidai da kafadarsa yace to yayi haka ne dan kar a ce wannan wandan mutanen adu ne mutanen adawa ne to kun ga kissa ce mutane ne wanda suke kissa su ta shahara to Allah ya aika musu da annabin Allah Hud ba ambata wata aya da Allah madaukakin sarki ya bashi ba illa wa'azi da yayi musu yace musu ku ji tsoron Allah ku yi da'a a gare ni kamar yadda dukkan manzanni suke fada kuma ya tunasar da su cewa shi manzo ne amintacce ne a gare su saboda sun san shi sun san tarihin sa kamar yadda Allah al'adarsa sunnarsa dukkan annabi in zai taso da shi zai aiko shi a cikin sananne a cikin nasabar mutanansa wanda yake sananne ne an san asalin sa saboda haka babu zancen tuhumar rashin aminci tare da shi sannan kuma ya kore cewar yana neman wani abu a wajen su baya neman komai na lada illa ladan da Allah madaukakin sarki zai bashi dan haka ya sake kiran su da su ji tsoron Allah na'am
آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم
to ayar annabi hudu kenan wa'azi wa'azi wanda yake mai janyo hankali yace atabnuna bi kulli ri'in ayatan ta'bathun yanzu kwa rinka gina wato katafa manya-manyan gidaje wanda suke zamantowa alama ga matafiya bi kulli ri'in a kowane tudu wato a kowane tudu sai su gina wata alama al'aya ma'anarta alama ta wani gini wanda zai zamanto alama ga matafiya su ne suka yi irin alamomin tafiya din nan wanda dukkan matafiyi zai gane asali haka suke yi suka yi ta domin matafiya in sun bi in saboda suna zaune ne a cikin sahara rairayi ko ina yayi kama da juna ba za ka san gabas kake ko kudu kake ko arewa kake ba ko wace hanya kake yi ko hanyar tsira ko hanyar halaka to duk tudu idan sun zo sai su ginin katan gini wanda zai zamanto alama ga masu tafiya amma sai suka mayar da wannan ginin wato alama suka mayar da shi abin sharholiya ta'abathun kuma yi da shi harkar sharholiya wato shine waɗansu daga cikin malaman tafsiri na zamani suke nuna cewa kamar stadium wato suke yi wurin wasa suka mayar da wannan da asali ga manufar da aka yi sai suka mayar da shi wajen wasa da sharholiya domin gabaki ɗaya rayuwarsu rayuwa ce ta nan duniya kawai ta ni'ima da sharholiya da rashin imani da ranar lahira in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimabquthin suka ce hayhata hayhata lima tu'adu yayi nisa abinda ake muku alƙawari wai za a mutu za a yi tashin alkiyama hayhata wannan abin manisanci ne rayuwar mu ce ta duniya kawai mu rayu mu mutu babu zancen wani tayarwa ranar alkiyama saboda haka sharholiya ita ce a gaban su to shine annabi nuhu annabi hudu yayi musu wa'azi cewa yanzu ku rinka mayar da dukkan ginin da kuke yi a wuri wanda yake na tudu abun wasa abun sharholiya watattakhizuna masani'a kuma kuna rikan wato matattarar ruwa waɗanda kuke in an yi wato suna sanya waje manya-manyan tafkuna wanda idan an yi ruwan sama sai zamanto an tara ruwan lokacin rashi lokacin lokacin fari da lokacin rashin ruwa sai su rinka shan wannan ruwa to sun yi wannan tanadi ne suke yi kamar ganin cewar wannan shine zai sanya su dawwama yace la'allakum takhludun dan ku dawwama wato ku dauka cewa wannan shine zai sanya ku ku rayu ba tare da kun mutu ba wato yana kiran su zuwa ga tanadin da suke yi na jin dadin duniya wa idza batashtum batashtum jabbari kuma idan kuka yi damka yayin da kuke wani yazo daga cikin kabilu waɗanda suke gaba da ku ko kuka yi adawa da su ko kuka yi yaki da su sai ku damke su irin damkan jabberawa wato damka wadda take ta marasa tausayi da marasa wato nufin yin abu wanda yake na hankali na ladabtarwa sai kawai ku yi damka wadda take ta nuna izza da kuma jabberanci ba tare da tunanin akibar abin da zai biyo baya ba wato sun kasance mutane ne masu tsananin karfi domin kamar yadda Allah ya faɗa a cikin suratu Fussilat suna cewa man ashaddu minna quwwa wane ne yafi mu tsananin karfi saboda irin yadda wato suke da karfin halitta da kuma karfin ilimi wanda suka yi amfani da shi wajen samun mallaka da izza a bayan ƙasa da kuma fifiko da rinjaye akan sauran kabilu to sai yace fattaqullaha wa ati'un dan haka ku ji tsoron Allah kuma ku yi da'a a gare ni wato ku ji tsoron Allah ku bar waɗannan abubuwa domin abubuwa ne waɗanda suke ba su da ma'ana shi sharholiya rayuwa ta zamanto cewar sai sharholiya sai wasa sai warigi kamar baka san me ya kawo ka duniya ba kenan wanda ya san abin da ya kawo shi duniya ya tsaya ya ce kai wannan sharholiyar da nake yi menene akibarta ina za ta kai ni sannan kuma kuna yin shirye-shiryen duniya ɗaya daga cikin fassarar almasani shine wato manya-manyan gidaje da suke ginawa kai ka ce ba za su mutu ba wato kun san kuna mutuwa amma kwa mai da hankalinku kawai a gina duniya ba kwa tunanin abin da zai zo bayan kun mutu to kaga abin da zai ba mu mutum ansa ga irin wannan to shine ya nuna kan cewa mutum yana amfani da hankalinsa sannan kuma tare da cewa kun gaji abubuwa da iyayenku da kakanninku suka yi wanda kun gane hikimar abin da suka yi cewar sun yi hanyoyi sun yi tanadi na taimaka ma matafiya da idan guzurin ruwansu ya ƙare akwai tafkunan ruwa da za su sha daga gare shi in sun bace hanya akwai alamomin hanya da za su bi su shirye zuwa gare ta amma kuma ku yanzu kun zamanto idan kuka yi jayayya da mutane sai ku zamanto jabberawa ku damke su irin damka ta rashin tausayi to ba ka ji tsoron Allah ba cewa ku kanku Allah wanda yafi ku tsananin karfi zai damke ku to shine fattaqo ya kawo fa'ali tafri' saboda wannan wa'azi nawa ku ji tsoron Allah ku yi da'a a gare ni wattaqul ladhi amadakum bima ta'lamu ku ji tsoron wannan ubangijin da ya ni'imta ku da abinda kuke sani wato kun san abinda ya muku na ni'ima nan sai ya kawo ta a dunkule yayi wato ubangiji da ya ni'imta ku da abinda ku kun san shi to sai su soma tunani menene wanda muka sani to sai ya musu fara musu tafsiri amadakum bi an'am ya ni'imta ku da dabbobin ni'ima wanda daga ciki ne kuke samu ku ci ku sha madararsu ku ci namansu ku je mai fatunsu ku yi tufafi da su ku yi tufafi da su ku yi shimfiɗa ku yi buzu shimfiɗa kuma wanda yake ta ni'ima kuma ku ɗauki kayanku ku yi tafiya a kansu saboda haka babu kamar ni'imar dabbobi da ita ya fara saboda su ba mutane ne waɗanda suke masu mutane ne waɗanda su mutane ne waɗanda suke dabbobin nan su ne manyan abu a cikin rayuwarsu kamar yadda yake da daewa daga cikin al'ummomin da suke rayu akan sha'anin harkar noma wa bani ya ni'imta ku kuma da ƴaƴa saboda wannan shine hanyar da za ku ci gaba da samun wato waɗanda za su rike ambatonku kuma da samun mataimaka waɗanda yake su ne za su ƙarfafa ku ko ina Allah yana ambaton mutane da yi musu ni'ima da yawan ƴaƴa yana yi musu wa amdadnakum bi amwalin wa banina wa ja'alnakum aktsara nafira muka ni'imta ku da dukiyoyi da ƴaƴa to Allah yana faɗan wannan ni'ima ta ƴaƴa amma ƴaƴa suna zamantowa ni'ima ga wanda ya tanade su ya tsaya da haƙƙin Allah akan su amma kai ta kyankesa ƴaƴa ba ruwanka da su ba ruwanka da inda suke kwana ba ruwanka da ilimin su to wayannan ƴaƴa ba za su zamanto ni'ima ba sai dai su zamanto ni'ima kuma ita ce su'ul iyal din ita ce wanda aka fassara wato a jahadul bala da shi wato yawan iyali da rashin abin da zaka rike su da tozarta su saboda haka waɗanda suke cewa kowane baki da Allah ya tsaga shi zai ciyar da shi wannan rashin bin hikima ne dole ne kai shiri dole ne kai tanadi saboda haka kar a ji cewa Allah yana hakika ƴaƴa ni'ima ne Allah ya ni'imta muta ya ni'imta mu da ƴaƴa amma ƴaƴa suna zamantowa ni'ima idan ka tsaya da haƙƙin su kamar yadda shari'a ta aje amma yayin da ka tozarta shari'a baka kiyaye haƙƙin da shari'a ta sa ƴaƴa su zamanto ni'ima ba to sai su zamanto ni'ima wato sai su zamanto bala'i Allah ya kiyashe mu wa jannatin wa uyun kuma ya ni'imta ku da aljannatai wato da wato lambuna wa uyun da idanuwan ruwa masu kwarara duk wannan ni'ima ce da Allah da yake tunatar da su sannan yace inni akhafu alaikum azaba yawmin azim lallai ni ina ji muku tsoron azabar rana mai girma tunda su suna inkarin ranar alkiyama kun ga bayan tauhidi da da'a gare shi sai kuma ya kawo imani da ranar lahira ina ji muku tsoron azabar rana mai girma wato wannan tahdid ne narko ne ban tsoro cewa akwai rana wadda take mai girma wadda akwai azaba a cikinta ina ji muku tsoron ta domin ita wannan rana babu yadda za ka kai ya zuwa ga saninta saboda Allah ya ce akadu ukfiha na kusa na ɓoye ta sai dai kawai a yi ta nana ta maka a yi ta faɗa maka a yi ta faɗa maka wadda fitrarka dama ta san cewa akwai wannan to wannan sai ya motsar da fitrar a kan kada ta gafala kada ta rafkana ya zamanto tana jin tsoron wannan rana to yayin da annabi hud ya gaya musu kun ga wannan ita ce ayarsa wa'azi da ya musu to me suka ce akan wa'azinsa
wanu sawa'un alaina awa'auta am lam takun minal wa'izin in hadha illa khuluqul awwali wama nahnu bimu'adzabin fakadzabuhu fa'ahlaknahum ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم
qalu sawa'un alaina aw afta am lam takum min alwa'idin suka ce daidai ne a wajen mu wato daidai ne mu a gare mu aw afta kai wa'azi am lam takum min alwa'idin kuma baka kasance a cikin masu yin wa'azin ba wato ma'ana ba za mu daina abin da muke yi ba dan wa'azin da kake mana wannan shine matuƙa nake kasar zuci yayin da mutun zai ce wa'azi ba zai amfane shi ba kai tai ko kuma kaga mutane ma suna yin irin wannan sai a ce to ku kawo masa turmi ku kawo masa turmi wato ba ana ba za a saurare shi ba ko kuma irin wannan ne in an yi a ce kai kabarinka daban kabari na daban wannan in ka fuskanci mace kenan da wa'azi idan mace tana son ayi rigima da mijin nata in an kai mata wa'azi sai ta ce kabarinka daban kabari na daban to a daina faɗan wannan magana ce ta mutanen adawa kaga ku ba wanda zai so ya zamanto kamar ba'adi Allah ya kiyaye mu in hadha illa khuluqul awwalin wannan ba wani abu bane illa halayen mutanen farko wato mutanen farko ma a haka suke wato suna kafa hujja da cewa ai abinda suka samu kenan na halin iyayensu da kakanninsu saboda haka ba za su canza ba a qira'ar ibn kathir da hamza da al-kisa'i suka karanta in hadha illa khalqul awwali wannan ba komai bane illa halittar farko wato dama can haka tsarin halitta yake kawai a rayu ne a mutu babu wani abu cewa wai akwai wata lahira ko kuma in hadha illa khalqul awwali wannan ba komai bane illa kirkiran mutanen farko wato tatsuniyoyin mutanen farko ne suka kawo shine kazo ka nemi na wa'azi da shi wato ba a shirye ma suke ba su tunani akan abin da annabin Allah yake gaya musu to Allah ya ce fa kadzabuhu fa ahlaknahu suka ƙaryata shi sai dan haka suka ƙaryata shi wato da wadan da irin wannan raddin da suka yi masa suka da kin wa'azi da suka yi masa sai suka ƙaryata shi Allah ya ce mu kuma saboda haka sai muka halakar da su saboda me wama na'am suka ce wama nahnu bimu'azzabin mu kuma ba waɗanda za a azabtar bane ya za a yi mana azaba suna inkarin azabar Allah ta zo musu saboda suna ganin a cikin duniya ga irin abin da Allah ya ni'imta su ga irin abin da Allah ya ni'imta su da shi wato wannan haka sha'anin ni'ima take tana sanya rudu a cikin mutane kuma shi yasa idan Allah ya turo annabawa وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون الله يجبهم أي كونا النبي بأتكم وتاء القرية سيمون لك يسو دساناني دا چوتو تكا دو من سكا كان دكي دو من إتني إما تنا سن يمتن يرنك أغنن كان شوار أي أما أذابا الله زي سيدي منا كنا غني الله يا ربا يا بام يوشيزا أتشي موزا إما أذابا تو إن الله يسو متاني da ni'im da sauki da in Allah ya so mutane da rahama to sai ya jarabce su da tsanani domin su yi kaskantar da kai domin yayin da tsanani ya zo mutum ya daina girman kai ya buƙatu ya zuwa ga Allah yana neman ɗauki daga Allah yana neman yayewa daga Allah yana neman saukar rahama daga Allah to a lokacin ne zai kaskantar da kansa zai yi wato ladar to idan yayin wannan ladabin to lokacin ne zuciya gaskiya sai ta shiga cikin zuciyarsa amma yanda ya suka su kamar adawa da suka ga suna cikin ni'ima suka ce wa ma nahnu bi mu'azzabin mu ba waɗanda za a yi mu azaba bane kamar mu a ce mu za a yi mu azaba ai komai ma akwai alamar sa babu alamar za a yi mana azaba haka suke faɗa fa kadzabuhu sai suka ƙaryata annabin Allah fa ahlaknahum saboda haka mu kuma muka halakar da su Allah bai faɗi da me ya halakar da su ba amma kamar yanda ya faɗa a sauran surori kamar a cikin suratul fussilat da suratul haqqa da suratul qamar fa arsalna alaihim rihan sarsaran fi yawmi nahsin mustamir iska wadda take mai tsananin ƙarfi a rana wadda take rana ta rashin ranar tsiya rashin sa'a rashin arziki wadda take mai ƙarfi rashin arzikin na wannan rana mai ƙarfi ne shine halakar da ta zo musu tanzi'un nasa ka annahum a ajazu nakhlin munqa'ir tana fusge mutane kai ka ce wato kututturen dabino ne da aka bubbuge shi daga asalinsa aka jefar da shi haka Allah madaukakin sarki ya halakar da su aka ce iska ce za ta taso sai ta kai su sararin samaniya sannan Allah ya kifar da su wuyan ya yanke suka a haka aka halakar da su inna fi dhalika la aya, a cikin wannan akwai aya, tabbas akwai aya. Mecece ayar? Cewar waɗanda suke ƙaryata manzannin Allah, Allah baya ƙyale su, kuma waɗanda suke tare da manzon Allah, Allah yana tsirar da su. Nan Allah madaukakin sarki bai ambaci tsirar da annabi Hudu ba a cikin wannan ayar, amma kamar yanda ya faɗa a cikin suratul Araf, fa anjaynahu wallazina ma'ahu bi rahmatin minna wa qata'na dabiral ladina kadzabu bi ayatina wama kanu mu'minin, muka tsirar da da shi da kuma waɗanda suke tare da shi da rahama, da wata babbar rahama daga gare mu. Rahamar Allah ce mai girma. Allah madaukakin sarki ya tsirar da annabi Hud. To wannan aya ce wama kana aktharuhum mu'minin, amma mafiya yawan su basu kasance masu imani ba. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim, kuma lalle ubangijinka shi shine mabuwayi mai jin kai. Ga buwayarsa ta bayyana, waɗanda suke cewa man ashaddu minna quwwa, waye fi mu tsananin karfi, ga inda karshen su. Fanzur kaifa kana aqibatu makrihim anna damarnahum wa qaumahum ajma'in, ka duba ga ga karshen su ya kasance na makircin su, Allah ya halakar da su da su da mutanen su gabaki daya. To haka, dan haka wannan shine kun ga, in kuna duba wannan za ku ga munasabar yadda kowace kissa take karewa da wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Al aziz mabuwayi ne wajen halakar da waɗanda suka ƙaryata manzanninsa, da kuma zuwa ma manzanninsa da abin da ya musu alƙawari na cewa ya isar musu waɗanda suke ƙaryata su. Kuma rahim mai jin ƙai ne, yanda ya saukar da rahamarsa da ya halak, bayan ya halakar da waɗannan, Allah ya tsirar da bayinsa, ya tsirar da manzansa da waɗanda suke tare da manzanninsa. To saboda haka kun ga munasabar ƙare ayar, bayan an faɗa ayar, an faɗa ayar da ke cikin ƙissar, a ƙarar da ƙissar da cewa Ubangiji mabuwayi ne mai jin ƙai. Wato buwayarsa ba ta hana shi kuma ya rahama ba, domin buwaya tana nuna ƙudura, wadda babu wanda yake yin abin da ya so, kuma ba wanda ya isa ya tsaya a gabansa, ba wanda ya isa ya hana shi, ba wanda ya isa ya warware abin da ya yi, ba wanda ya isa ya fito na fito da shi. To wanda yake da wannan sifa kuma a ce kuma gashi da jin kai, da tausayi, da san ihsani, hada waɗannan sai Allah. To kuma ya tabbata a cikin dukkan kissoshin izza ga wato yadda ya yi da makiyan, da masu ƙaryata annabawa, rahama yadda ya yi tare da annabawansa da mabiyansa. To haka zai yi ga duk waɗanda, haka zai yi da duk wanda suke tare da annabi sallallahu alaihi wasallam, ya musu rahama kuma ya bayyana izzarsa ga waɗanda suka ƙaryata shi. Allah ka sanya mu a cikin waɗanda rahamarsa take sauka a kansu. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Akwai ƴan uwanmu waɗanda suke neman addu'ar mu. Akwai wani ɗan uwa wanda yake karatu a ƙasar Uganda, yana fama da larura. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya maganta masa. Allah ya kubutar da shi daga sharrin masharranta. Allah ya kare shi da kariyarsa. Allah ya tsirar da shi da tsiransa. Allah ya saukar masa da rahama wadda za ta maganta masa halin da yake ciki. Akwai ƴan uwanmu ƴan kwangila da suke neman addu'a kan Allah ya kawo musu ɗauki, a biya su haƙoƙinsu. Allah ka buɗa musu, Allah ka yassare musu al'amuransu. Akwai ƴan kasuwa da suka siyo kaya, suna roƙon Allah, suna neman mai musu addu'a kan Allah maɗaukakin sarki ya kawo musu kayansu cikin aminci, kuma Allah ya sa musu albarka a ciki. Allah kawo musu kayansu cikin aminci, kuma ka sanya musu albarka a ciki. Akwai marasa lafiya, akwai masu ciwon hanta. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ba su lafiya. Allah ya inganta musu lafiya. Allah ya tsirar da su, ya tsirar da mu da kuma ƴan uwanmu da iyayenmu daga mummunan cuta. Allah ka kare mu da kariyarka. Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya. Muna ci gaba da addu'a kan Allah maɗaukakin sarki, Allah ka yaye mana wannan tsanani da ake ciki na tashin hankali a wannan ƙasa tamu. Allah ka ba mu aminci da kwanciyar hankali wanda suke tayar da zaune tsaye a cikin wannan ƙasa tamu. Da masu ɗaukan makamai, muna roƙon Allah maɗaukakin, da masu ɗaukan makamai akan amintattun mutane domin tayar da hankali, muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ka maganta mana su. Allah kai muke sawa a gabansu, kuma da kai muke neman tsari daga sharrinsu Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim Allahumma ahsihim adada waqtulhum badada wa la tughadir minhum ahada Allahumma waffiqna liqiyam laylatil qadr imanan wa ihtisaban Allahumma ij'alna fi min ahli at-tawfiq fi hadhihi al-layali ya arhamar rahimin Allahumma ihtim lana shahra ramadan biridwanik اللهم اختم لنا هذا الشهر برضوانك والفوز من نيرانك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم وفقنا في هذه الأشر الأواخر للعمل بما يرضيك اللهم اجعلنا من أهل الرضا والسداد اللهم اجعلنا من أهل الرضا والرحمة يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا في هذه الليالي الأشر يا رحمن يا رحيم ووفقنا فيها لحسن عبادتك ولكثرة ذكرك وكثرة شكرك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه ونسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.